بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da sake haduwa a wannan yammaci na ranar Litinin ranar Talata afwan wanda shine yammacin 18 ga watan Ramadan shekarar Hijira ta 1446 daidai da lissafin 18 ga watan Maris 2025 daga masallacin Garki a Area 8 a cikin birnin tarayyar Najeriya Abuja inda muke tafsirin Alkur'ani mai girma na watan Ramadan yau insha Allah za mu gabatar da darasi na 10 a cikin suratul Baqara muna kan tattaunawa game da mas'alolin da ke cikin fadin Allah madaukakin sarki aya ta 23 zuwa 24 wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina la makar wa kallahu a'udhu
billahi minash shaytanir rajim min hamzihi wa
Allah madaukakin sarki yana cewa wa in kuntum fi raibin kuma idan kun kasance cikin kokonto mimma nazzalna ala abdina game da abinda muka saukar ga bawan mu fa'tu bi suratin min mithli to ku zo da sura wadda take koda irin abinda yayi kama da shi wad'u shuhada'akum kuma ku kira masu muku shaida min dunillahi kuma bayan Allah in kuntum sadiqina in dai daga sai kuke fa in lam taf'al idan kuka kasa yin haka walan taf'alu kuma da dai ba za ku iya yi ba fattaqun naral lati ku ji tsoron wutan nan wacce wa qudu hannas wal hijara mutane da duwatsu su ne abun hurata wa iddat lil kafirina wacce aka tanaje ta don kafirai waɗannan ayoyi guda biyu suna magana ne akan wato reshe na biyu ko gaba ta biyu cikin gaɓoɓi guda biyu na kalmar shahada wato inda ake cewa Muhammadur Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam Allah madaukakin sarki yana tabbatar da gaskiyar annabtar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya gode ita ta hanyar jefa ƙalubale ga masu jayayya da shi waɗanda suke cewa kamar yadda Allah ya faɗa wa qala alladhina kafaru lasta mursala kafirai suna cewa kai ba manzo bane Allah ya ce ka ce musu qul kafa billahi shahida baini wa bainakum ka ce musu Allah shine yake tabbatar da cewa ni manzo ne da Allah madaukakin sarki ya zo a wannan karan sai ya ƙara wato kawo ƙalubale wanda shine na ƙarshe a cikin matakan ƙalubale mabambanta har mataki hudu da muka ji ajiya da Allah ya ambata cikin suratul qasasi da cikin suratul hud da kuma cikin suratul yunus wanda wannan shine mataki na ƙarshe cewa in za su iya su kawo koda wani dan kankanin abu wanda a ganin su yayi kama da alqur'ani Allah ya ce kuma su nemi wanda zai musu shaida wanda ba Allah ba domin ba gaskiya suke kawo ba al-imamu Tabari a cikin tafsirin sa da yake kokarin fassara wannan aya sai yake cewa wa in kuntum ayyuhal mushrikuna min al-arabi wal kuffari min ahli al-kitabaini fi shakkin مما نزلنا على عبدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم من النور والبرهان يا كو مشركان مكة يا كو مشركان لارباوا da sauran kafirai cikin Yahudawa da Kiristoci, idan kuna cikin shakka game da abinda kuna cikin kokonto game da abinda muka sako Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na haske wal burhan da hujjoji wa ayatul furqan da ayoyi masu rabe gaskiya da ƙarya, annahu min indi ghairi, kuna min indi, kuna shakka cewa daga Allah ne, wa annallazi anzaltuhu ilayhi, kuna shakka cewa Allah ne ya sauka masa, falam tu'minu bihi, dan haka kuka ƙin imani, walam tusaddiquhu, kuka ƙi gasgata shi fi ma yaqulu, fa'tu bi hujjatin tadfa'u hujjatahu, sai ku kawo hujja wadda tafi ƙarfin hujjarsa, li'annakum ta'lamuna anna hujjata kulli dhi nubuwatin ala sidiqihi fi da'awahu nubuwa bi an ya'tiya bi burhanin ya'jizu an ya'ti bi mithlihi jami'ul khalq, ai kun sani cewa duk wani annabi idan yana so ya kawo hujja ya tabbatar da annabtarsa, to abin da yake yi shine zai kawo abin da zai gagaru kowa, zai kawo gagara gasa, zai kawo mu'jiza. Wa min hujjati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala sidiqi wa burhani ala mawduwatihi annama ja'a bihi min ghairi ajaza anhu ajazakum ajaza jami'akum wa jami'a man tasta'inuna bihi, shi kuma Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abinda yake da shi na hujja, abinda yake da shi wanda yafi ƙarfin kowa, shine cewa ya zo da abinda yafi ƙarfin kowa a cikin ku da ku da masu goyon bayan ku wajen ƙarfin zance, yayin da wasu annabawa wani ya zo da sanda kama Annabi Musa, wani ya zo da magani kama Annabi Isa, wani ya zo da rashin ƙonewa a wuta kama Annabi Ibrahim alayhi salam, wani ya zo da dabbatul ard shine Annabi Salihu, shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abinda ya zo da shi shine zancen da Allah ya aiko shi din, kamar yadda Allah yake cewa wa qalu laula nuzila alayhi ayatun min rabbih, cikin suratul ankabut Allah yake kul innamal ayatu indallahi, kace musu ayoyi na gurin Allah, wa innama ana nadhirun mubin, ni mai wa'azi ne kawai wanda nake bayani dalla dalla. Allah yake awalam yafhim anna anzalna alaykal kitaba yutla alaihim, bai ishe su aya ba cewa an saukan maka da littafi wanda ana ta karantawa, ana ta karantawa, inna fi dhalika la rahma wa dhikra liqaumin yu'minu, Allah ya ce lalle a cikin haka akwai rahma kuma akwai abin ambato, akwai abin ɗaukaka ambato ga waɗanda za su yi imani. Wato Allah ya ce wannan Qur'anin da suke gani shine mafi girman aya, ba wai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba shi da wasu ayoyi ba ne, a'a wannan Qur'ani shine mafi girman mu'jizar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Yayin da sauran annabawa suke shudewa sai a nemi littafin su a rasa, kuma koda ya wanzu a bayan su sai a ga ya rikirkice, ya lalace, ya samu distortion, su shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam littafin sa yana nan yadda yake intact, kuma yana nan kullun kamar yau aka saukar da shi, saboda haka wannan shine babban ayarsa. Sai al-Imam Tabari yake cewa ku gane cewa wannan shi ne aya mafi girma da Allah ya bashi, saboda haka in za ku iya, to da ku da masu taimakon ku taru ku zo da sura ɗaya irin shi. Hakanan Al-Baqin Lani a cikin littafin Ijazul Qur'an da yake magana akan kasancewa Al-Qur'ani ya gagaru kowa, ya ce Al-Qur'ani ya kasance mu'jiza ne ta hanyoyi guda uku. Ta hanya ta farko shi ne da ya kunshi labaran ilmomin gaibi wanda ɗan adam ya kasa sanin su, ɗan adam ba ya ta wata hanya ta bincike na ilimi da zai gano abin da Qur'ani ya ambata, abin da shafi lahira, abin da ya shafi ilmomin da da tarihin al'ummomi, abin da ya shafi abubuwan da za su zo a nan gaba ƙarshen duniya, da abin da zai faru na tashin alkiyama, da abin da zai faru na tashin duniya da hisabi, da Al-Qur'ani ya ɗauke da su. Ɗan adam bai isa ya san waɗannan ba, shi yasa Allah yake cewa wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala ad-din kullihi walau karihal mushrikuna, Allah ya aiko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da shari'a da addinin gaskiya dan addinin ya bayyana akan dukkanin sauran addinai. Sai na Abu Bakar Siddiq radiyallahu anhu ya kasance idan ya hada runduna za su tafi jihadi a zamanin su, yakan karanta musu wannan aya saboda ya tuna musu alƙawarin da Allah ya yi musu na nasara, dan hakan ya ƙara musu ƙwarin gwiwa akan ainihin ƙoƙarin da suke yi na yada addinin Allah. Fuska ta farko kenan, kasance Alƙur'ani yana ɗauke da labaran gaibi wanda suka shafi da da wanda suka shafi abin da zai zo. Alƙur'ani ya ba mu labarai iri daban-daban sun faru kamar da aka rusu. Na biyu, Alƙur'ani ya sauka a gun Muhammadin Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, mutumin da kowa ya san shi a Makka, bai iya karatu ba, bai iya rubutu ba, bai taɓa zuwa wata ƙasa ya zauna ba, bai yi hulɗa da Yahudawa ko Kiristoci wanda a lokacin su suke da rubutaccen ainihin wato ilimi ba, duk bai san wannan ba ka baki ɗaya, kuma kowa ya sani. Amma sai aka wayi gari yana karantar da waɗannan abubuwa da waɗannan labarai waɗanda aka tabbatar da cewa lallai ba zai yi hakanan kawai da ka wanda ba shi da malamin da ya karantar da shi ya faɗe su ba. Kamar da Allah yake cewa walau sha Allahu ma talawtuhu alaikum wala adrakum bi faqad labistu fikum umran min qablihi afala ta'qilun, a cikin suratu Yunus kenan go. Allah madaukakin sarki yake cewa ka ce musu walau sha Allahu ma talawtuhu alaikum, inda Allah ya so babu yadda za a yi in zo ni annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ina ta karanta muku wannan Qur'ani wala adrakum bihi ko in sanashe ku abin da ke cikin sa. Faqad labistu fikum umran, ai na zauna tsawon shekaru 40 ban taba cewa kowa ga wani abu da aka yi ku, kuma ku da hankali zan zo ne kawai rana a tsaka in ce na san wani abin da ban sani ba, ai dole sai in Allah ne ya aiko ni. Saboda bai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da gaskiyar abin da ke tabbatar da annabta kasancewar shi wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin wala takhutuhu bi yaminika idan lartabal mubtil, baka kasance kana rubuta komai ko kana karatun wani abu gabanin wannan ba, baka kasance kana rubutu da hannunka ba, idan lartabal mubtil da a ce ka taba koyan karatu ko an san ka karanta littafan Yahudawa ko Kiristoci ko ka taba zuwa wani gari wajen Makka ka zauna, to da sai ya ce a daga sai ya dauko wannan dabi'a. Amma sai Allah ya aiko shi cikin Makka, wallazi ba sa fil ummiyina rasulan minhu, shi da su duka ba sa yin rubutu ba sa yin karatu, sannan yazo yana karantar da waɗannan ilmomi masu ban mamaki masu matuƙar zurfi. Al-Imamu Baqillani yace dalili na uku kuma shine annahu badi'un nazar, zancen yana da wani zubi na musamman, wata fasahar magana, wani linguistic eloquence wanda ba a saba gani ba. Yace yana da ban mamaki irin yadda zancen yake da fasaha, ba yadda aka saba jin irin fasahar Larabawa gamgari da suke da ita ba. Duk wannan zance ne daga littafin Ijazul Qur'an na Al-Imamu Al-Baqillani. Hakanan Al-Imamu Ibn Kathir shi ma yana magana akan wannan gagara gasa ta Al-Qur'ani, bayan da ya kawo zance mai tsayi akan hikimar da ke cikin Al-Qur'ani da kasancewarsa ya gagaru kowa, da kuma yin mai da martani akan cewa duk wani wanda ya yi ƙoƙarin kawo wani abu irin Al-Qur'ani sai da Allah ya kunyata shi. Irin waɗanda muka ambata a jiya, akwai su da yawa. Jiya mun ambaci mutane irin su Musailima Al-Kazzab da ake cewa Musailima Ibnu Habib ko Ibnu ana ce mishi ko Ibnu Sumama Al-Hanafi Al-Kazzab, wanda ake mishi laƙabi da maƙaryaci. Akwai ta mata ita ma Sajah, wanda daga baya shi da ita sun haɗu sun yi aure, annabin ƙarya ya auri annabiyar ƙarya. Akwai Tsulaihatu Al-Asadi, akwai mutane irin su Laqiq Ibn Malik, duk waɗannan sun yi da'awa annabta amma babu ma wanda ya ji labarinsu, kuma ba an zo irin haka ba ko ambatansu ba a yi, saboda zancen nasu ya tafi a matsayin ƙarya da makamantansu. Akwai Hatim Al-Ghumari, wanda shi a shekara ta 300 da wani abu ne ba, 300 da wajen 13 shi ma ya fito a Maghribul Aqsa nan ƙasar Morocco, ya ce shi annabi aka yi ta gwagwarmaya da shi, daga baya ya halaka. To har a wannan zamanin da muke rayuwa, irin su Ghulam Ahmad Qadiani na ƙasar India, wanda ya kafa addinin 'yan Qadianiya, irin su wancan da muka ambata abul ala ilma'arri da kuma mawaki ma almutanabbi da yake shi ya tuba an taba tuma shi da dawa annabta akwai wani shaki ma da aka yi a nan kurkusa a 1981 a kasar America wanda da ya kama wata kungiya ta musulmai a New York ana ce mishi Lewis Farhan Muhammad shi ma aka yi fito da awa annabta to duk suna nan ire-iren su duk annabta ce ta ƙarya suke da awanta dama manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin hadisin da Muslim ya ruwaito yace za a yi manya-manyan kasurban makaryata a bayana sama da mutum 30 ko ne a cikin su yana da awacciya shi annabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace a hirdinku kar ku je kusa da su kar ku saurari abin da suke faɗi to bayan da al-Imam Ibn Kathir ya gama wannan zancen sai yake cewa wal Qur'anu kalamullahi ta'ala shi al-Qur'ani zancen Allah ne madaukakin sarki khaliqu kulli shay'in Allah da ya halicci komai wa kayfa yushbihu kalamal khaliqi kalamul khaliqi kalamal makhluqina yace yake ma ka san bai da za a yi zancen Allah mahalicci yayi kama da zancen bayi ababan halitta wa man tadabbara al-Qur'ana wanda duk ya tsaya ya karanta Qur'ani a natse wajada fihi min wujuhi al-ijazi fununan zahiratan wa khafiyatan zai samu cewa akwai fannoni da suke bayyane da wanda suke a boye salon da Qur'ani yake iya gajiyar da kowa min haisul lafzi tun daga kan kalmominsa wa min jihatil ma'ana da kuma ma'anar da kalmomin suke bayarwa wato tun daga kan ainihin wato abin nan zubin zancensa da kuma context din da zancen yake bayarwa sai yace qala Allahu ta'ala alif lam ra kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir lalle wannan littafi ne wanda aka yi aka ainihin tsatsara ayoyinsa kuma aka yi bayani dalla-dalla a cikinsu daga Allah Ubangiji mai hikima mai ba da labaran abinda wato ya fi kowa sanin su sai Ibn Kathir ya ce fa uhkimat alfadu haka aka zuzzuba lafuzan shi zubi mai ban sha'awa wa fussilat ma'anihi kuma aka ba da ma'anonin maganganun dalla-dalla aw bil aksi alal khilaf kuma aka san haka bisa sabanin malamai fa kullu min lafzihi wa ma'anahu da lafazin alqur'ani da ma'anar zancensa fasihun zance ne mai hikima la yuhada ba wanda ya isa ya kafada da shi wala yudana ba wanda ya isa ya kusa da shi wajen fasaha faqad akhbara an mughayyibatin madiya shi qur'ani ya bada labarin abubuwan da suka shude wanda ba a san su ba a kasar makka ba a da labarin su qur'ani ya zo ya bada labarin irin halitta annabi adam farkon halitta irin labarin mutane irin ashabul kafi irin labarin mutane irin ashabul ukhdudi irin labarin mutane irin wancan da Allah ya ce awkal ladhi marra ala qaryatin wa huwa khawiyatun ala ulushiha irin labaran annabi Musa da gwagwarmaye da yayin da Fir'auna da abin da ya faru da shi a Tur Sina da tafiyar shi garin Madiyana da aurensa da ganawarsa da Allah da gwagwarmaye da yayin da Banu Isra'ila duka Allah ya bada labari a cikin Al-Qur'ani da labaran ainihin haihuwar annabi Isa da abin da ya faru da mahaifiyarsa da abin da ya faru da daukan cikinta da haihuwarta da ƙaryar da aka kala mata da sharrin da aka yi mata da yadda Banu Isra'ila suka yi ƙoƙarin kashe annabi Isa da yadda Allah ya dauke shi duk wannan ba a taba sani ba a kasar Makka Allah ya bada labari a cikin Al-Qur'ani da labarin wannan sarauniya da yake cewa Bilkisa wadda ta gamu da annabi Sulaimana da ta yi mishi taurin kai daga baya ta musulunta ƙarshe ma ta zama matarsa duk waɗannan labaran annabawan nan da sauransu mutanen Makka ba su san su ba dan jahilai ne su fafar haka Qur'ani ya zo ba da labarin nan dalla-dalla da labaran annabi Ibrahim da annabi Isma'il da annabi Yaquba da ƴan uwansa da sauransu da annabi Saluhu da annabi Hudu da annabi Wani da annabi Wani da annabi Wani duk waɗannan annabawa da al'ummomi mutanen Makka ba su san su ba su san labarinsu in ma sun san su sun dai san labarin ne a dunkule ba su da cikakken bayani a kai aka zo kuma aka ba su labarin abin da ya faru a garin su ma irin li'ila fi quraish da alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil da iqtarabat as-sa'atu wa shaqqa al-qamar wannan wanda ya faru a gurbin su wanda ba su da ilimin komai a to waɗannan labaran da alqur'ani ya dinga bayarwa na gaibi su kadai sun isa su tabbatar maka da cewa ta gaske ne qur'ani gaibin da ya riga ya wuce yace kanat waqa'at tibqa ma akhbara sawa'un bi sawa'i, kuma da aka bincika labarin aka tara haka ya faru keke da keke tun daga zamanin can zuwa yanzu. Masu gaba da alqur'ani magauta cikin kafirai da wanda suke takamar su masu bincike ne da masana suna ta kokarin su gano ina ne qur'ani ya bada wani wato wani misinformation ko wani historical documentation da yake a ciki akwai era hayo basu gani a ce ko inda ya fada ba wurin bane ko abin da ya fada ba haka ya faru ba wanda aka ce su ne actors din ba haka bane akwai wanda suka dauki team na researchers musamman tun wajen shekaru 300 da suka wuce suka dinga bincike akan ashabul kahfi ko za su gano ko dai akwai wani abu da qur'ani ya fada game da amma sitta anna sabal kaji war rakimi kanu min ayatina ajaba ko akwai wani abu da ya saba da abin da aka yi documentin a tarihi dan a fito da shi a ce yawwa gashi an samu qur'ani ya kuskure wajen bada labarin amma sai suka gane ma ashe abin da ma suka sani bai kai 50% na abin da qur'ani ya ambata yadda qur'ani yake da magauta jama'a tun daga kafiran makka da kafiran yahudawa da kafirai na zamani inda ba gaskiya bane shi da tana an dade da wurgi da shi atana an dade da wurgi da shi malam ibnu kasirin yace wa amara bi kulli khairin wa naha an kulli shar kuma alqur'ani ya umarni da duk wani aikin alkhairi sai da qur'ani ya umarni da shi duk wani abin da yake na alkhairi wanda ya shafi tauhidi ya shafi ibada ya shafi mu'amala ya shafi zamantakewa da kasuwanci da shugabanci da rayuwa ta yau da kullun da tarbiya qur'ani ya umarni da shi duk abin da ya shafi sharri da bala'i na shirka da maguzanci da ƙarya da kisan kai da shaye-shaye da zinace-zinace da kashe-kashe duk abin da yake na sharri sai da qur'ani yace kada ai kama kana ta'ala yace kamar yadda Allah yake cewa wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla zancan ubangijinka ya cika sidqan wato gaskiya wajen bada labari wa adlan da kuma adalci wajen hukunce-hukunce kamar yadda suke cewa ai sidqan fil ikhbar wa adlan fil ahkam fa kulluhu dukkanin alqur'ani tun daga bakara har nasi sidqun wa haqqun wa adlun gaskiya ce kuma hakika ce kuma adalci ne wa hudan kuma shari'a ce laysa fihi mujazafa babu wuce makadi da rawa babu exaggeration wala kadhib babu kuma ƙarya waftira ko kirkira kama yujadu fi ash'aril arab irin yanda ake samu a waƙoƙin larabawa wa ghairihim da wasu su min al akadhib da ƙarerai wal mujazafat da wuce makadi da rawa allati la yahsunu shi'ruhum illa biha kamar wanda kuma waka bata yin dadi sai da shi kamar kira fi shi'r kamar yadda suke fadan karin magana a larabci suna cewa inna game da waka inna a'azabahu akzabahu waka mafi dadi ita ce wata fakariya kamar yadda Allah yake cewa wa shu'ara wa yatabimul ghawl alam atara annahum fi kulli wadin yahimun wa annahum yaquluna ma la yaqulun waka bata yiwa sai da ƙarya kuma da tafi yawan ƙarya ita tafi yawan dadi Hasan ibn Thabit ko Labid ibn Rabi'a wannan su da ya bar yin waka Labid na Labid da yake yin waka aka ce masa me yasa baka yin waka yanzu ce saboda waka babu abin da ke sa ta yi dadi kamar ƙarya kamar zuki tamali yace ni kuma yanzu na musulunta ba zan iya yin ƙarya ba shi yasa na daina yin waka dan nayi waka ko dai ne ƙarya da sabawa Allah ko kuma na faɗi gaskiya waka ba dadi waka sai zaɓi kawai ya daina yin waka wato shi Qur'ani da ya bada labaran duk waɗannan abubuwan da ya bada labari babu ƙari babu ragi yadda suka faru ƙiƙiƙi aka yi bada labari ka dauki masu misalin kisa annabi Yusuf wanda zaka yi cewa ita ce cikin kisoshin annabawa wanda aka faɗaɗa aka tattarata a wuri guda inda wani ne zai rubuta maka labarin annabi Yusuf ko kuma fim da aka yi na annabi Yusuf zaka ga ya saba wa tarihin a wurare da dama akwai abubuwan da aka ƙara na exaggeration duk wani littafi da za a rubuta a ce autobiography ko true life story da za a je a bi ƙeƙe-ƙeƙe sai an ga akwai ƙari ko ragi ko canji ko wani son kai a ciki haka duk wani waƙe da zaka karanta ko wani zance na adabi zaka ga cewa masu labarin suna ƙarawa ko suna ragewa ko suna sa wani abu da suke cewa wato abin da ya zama na dole saboda saboda nature na literature, nature na artistic, na arts, dole sai an ƙara wani abu. Amma Al-Qur'ani bai ƙara komai ko ya rage komai akan gaskiya ba. Haka waƙoƙin Larabawa da aka sani a zamanin da, waɗanda kamar yadda yake cewa za ka samu waƙa tana cike da mujazafa, tajidul qasidata tawilatal madidata qad istu'mila ghalibuha qad istu'mala ghalibuha fi wasfin nisa'i aw al khayl aw al khamr. Za ka samu doguwar waƙa cikin waƙoƙin Larabawa a da, wadda an siffanta mata ko doki ko giya aw fi madhihi shaksin, ko an yi ta wajen yabon wani mutum mu'ayyan aw farasin ko wani doki aw naqatin ko wata raƙuma aw harbin ko wani yaƙi aw ka'inatin ko wani abu da ya faru aw makhafatin ko wani abun tsoro aw subu'in ko wani kyarkeci aw shay'in min madal mashahidin muta'ayyana, ko wani abu daga cikin abubuwan da ake iya gani. Allati la tufidu shay'an, in ka gama karanta gaba ɗaya labarin sai ka ga babu wata fa'ida a ciki, illa qudratul mutakallim al mu'ayyan al shay'il khafi al wasf al shay'il khafi aw daqiq. Sai dai kawai waka tana nuna maka ƙwarewan wannan mawakin wajen sarrafa harshe don iya suranta wani abu, surantawa wata ke a cikinta akwai exaggeration, akwai wuce makaɗi da rawa, ba fa'ida ce ta ilimi ba. Za ka samu waƙi a zahiriya ya ɗauki baiti 30 ko 40 yana siffanta yaƙi ko doki ko matarsa ko budurwarsa. Akwai wanda ya gama siffanta ma matar da aka zo aka ce a ina take wannan matar, ya ce wallahi bai taɓa ganin ta, kawai wani abu ne a cikin imagination ɗinsa, ce wannan matar da kake siffantawa don Allah muna so mu ganta, ina take a garin nan, ce wallahi bai taɓa ganin ta, shi ma kawai a ƙwaƙwalwarsa yake so ta, amma farkin shi ne kawai. Yanzu ka ɗauki waka mutane irin su Ibnul Qaisi, su Antau, su Hassanu a Jahiliya, su Nabigatu Dubiyani da ire-iren waɗannan mashahuran mawaƙan da ake tarihinsu, kai har ma na cikin Musulunci irin su Mutanabbi, su Abul Atahiya da makamantansu, ka ji yadda suke sirfa zance, za ka ji kawai wato yin wata dalla-dalla ce wadda ba a buƙatarta, wadda kuma ba abin da ta ƙara maka, illa kawai ka ga cewa lallai Allah ya ba su wato damar sarrafa harshe, amma ba ilimi suke koya maka ba, ba suna sanar shi da kai wani abu ne da za ka ɗauki darasi, ko ya sanya zuciyarka, ko ya sama zuciyarka imani, ko ya tuna maka lahira ba. Ibnul Qaisi ya zo zai siffanta mace, ya siffanta kamanninta, ya ba da labarin halittarta, sai dai ka ji ma kamar baɗi yake idan yana cewa wajidul kajidir ri'mi laysa bi fahishin idha hiya nasafu wala bi mu'attili wa far'in minani latifin wa far'in latifin yughatti al-matna aswada fahimin athifin qatiru an-nakhlati al-muta'askili ghadairuhu mustansharatu ila al-ula tadillu al-maqasi fi musannal wa murtal. Ce wai matarsa ko budurwarsa tana da wani dogon wuya, wajidin kajidir ri'mi, kamar wuyan barewa, laysa bi fahishin, amma kuma bai yi tsawo kamar na barewa ba. Idza hiya nassatu, musamman ta samu shi abun kwalliya, wala bi mu'attali, in bata bashi haka nan babu sarƙa da ta saka mishi. Sannan ya ce wa far'in, da kuma wani irin gashi latifin mai laushi, yughatti al-matna, wanda ya rufa bayanta gabaki ɗaya, aswada baki fahimin baki kirin, kaga duka siffanta gashi ne kawai, gashi mai yawa da ya rufa baya baki kirin, wa far'in latifin aswada fahimin wa far'in latifin yughatti al-matna aswada fahimin, yace afifin, wanda kuma yake da tauri, yake da kauri saboda yawan shi, ya cakuɗe da juna, tadillul madara fi musannan wa mursal, wai an saka kum a cikin wanda aka kitse ko wanda aka tsefe sai kum din ya bace a ciki, duk dai siffa cewa yana da yawa. Ya sake cewa ghadairuhu mustansharatun ila al-ula, idan ta kitse shi daga kitsen ya tashi yayi sama saboda tudun gashi, yace asifin ka kinwin nakhlatil muta'askil, zaka ga yayi cincirundu kamar cincirindan kudan zuma, ka kinwin nakhlati kamar cincirindan afwan, kamar cincirindan zarbar dabino, al-muta'akkili, wanda ya nuna yayi ja. wannan ne fa kawai siffantawa zai ta baka tunani ne ina za ka ga irin wannan matar wannan ko sarauniya kyauce ko wata aljana ce daga cikin aljanu ko wata mata ce a cikin mythology haka za ka ji tunani kawai to haka ya dinga siffanta ta wa kashfil latifin kal jadir mukhassar wa sakin ka ambubis saqil mudhallal Allah ya kyauta kar mu tafi cikin wani abu can daban wanda ba shi bane to sai ibnu kathirin yake cewa ya ci gaba da cewa a yace a tajidu lahu baitan thumma tajidu lahu baitan aw baitaini aw akthara hiya buyutil qasida duk wannan dogon zancen zaka ga baiti biyu ko uku sune kadai asalin wato waqar wasairuha hadarun la qa'ilatatun sauran zancen kuma duka sakin baki ne babu wani abun arziki a bayansa wa mal qur'an shi ko qur'ani fajami'uhu fasihun fi gayati nihayatil balagati inda man ya'rifu dhalika tafsilan wa ijmal shi qur'ani ga baki dayansa zance ne mai matukar dadi da fasaha ba wanda yake gane haka sai wanda ya san dadi da fasaha larabci shi sa suhail ibnu amr radiyallahu anhu tun yana bai musulunta ba larabawa suka ce mishi a garin makka aka zauna a majalisa aka ce kai kana daga cikin mutane masu fasaha a garin nan ka tabi gum annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam su ba sa cewa annabi muhammad ko ka je ka ji abin da yake in mai yuwa ne a wurin kai ka kure shi idan ba mai yuwa bane ka zo ka ba mu shawara yadda za a kure shi da ya je ya tara ana kanta alqur'ani ya zauna ya saurara hankalin shi ya tashi da ya dawo bai dawo wajen su kawai sai kuma gida yadda ka san mai zazzabi ya je ya kwanta aka kwana aka wuni ba a ganshi ba ana ta tuge ina Suhaili kada ya fa ya musulunta ne sai da aka je gidan shi aka same shi yana kwance yana zazzabi so da Qur'ani ya dakai aka zo aka fito da shi ya samu sauki suka ce yaya yace gaskiya akwai matsala yace kun san naji zancen mawaka naji na masu fasaha naji na bokaye naji na sarakuna naji na babu irin nau'in mutanen da ban ji irin zancen su yace wallahi ban taba ji irin wannan zancen yace lalle wannan zancen na Muhammadu ba irin wannan na samu ji bane suka ce to zaka iya yin irin shi yace wane ne ba zan iya yin irin shi tun a lokacin ya fara tunanin zai musulunta kawai Allah bai sai musulunta ba sai daga baya ce to dan haka wato shi saboda ya san fasahar zance yana ji ya gane yace wanda ya san zancen larabawa a dunkulansa ko a daidaiwarsa mimman fahima kalam al-arabi wa tasarif at-ta'bir wanda ya san yadda larabawa suke magana fa innahu idza ta'ammalta akhbarahu idan ka kalli labaran cikin alqur'ani wajadtaha fi ghayatil halawa zaka ji labarai ne masu dadi yanzu ya mutum za a karanta mai kissa annabi yusuf ko kissa ashabul kahfi ko kissa ashabul ukhdud yace bai ji dadin ta ba dole zaka ji cewa wannan zance ne mai dadi sawa'un kanat masbusuta shin kissa wanda aka yi ta dalla dalla ne kamar suratu yusufa kissa ce dalla dalla wajen aya 100 akan tarihin wannan annabin Allah shi kadai awwajiza ko kuma da aka ambata a takaice akwai da za a kawo cikin aya 1-2 watu alaihim naba alladhi atainahu ayatina fansalakha minha fa atba'ahu ash-shaytanu fa kana minal ghawina walau shina la rafa'anahu biha aya 2 cikin arab shi tarihi wannan mutum kaga an kai matuka wajen takaita ta sawa'un takarrarat amla shin kuma kissar ta maimaitu ko wata maimaitu ba akwai kissoshin alqur'ani wanda suke wato musanna wanda aka maimaita kamar kissar wato farkon halitta annabi adam da gwagwarmayar da ya samu da irin yadda iblis ya yaudare shi akwai ta a wurare daban-daban an maimaita ta akwai kissar annabi musa da rigingimin da ya shiga tsakanin shi da banu isra'ila da irin bala'in da ya fuskanta da a wajen fir'auna ko ita ma an maimaita ta a wurare daban-daban akwai kuma kisoshin da kwata-kwata ba a maimaita su ba inda aka ambace su sau daya ba a sake ƙara maimaita su kissar zulkarnaini sau daya aka ambace ta kissar ashabul kahfi sau daya aka ambace ta ashabul ukhdud kissar haruta da marut kissar balkisa duk irin wannan kisoshin su ake ce ma alqissa almufrada to zaka ga a yadda aka yi ta din nan ita kadai ba a maimaita ba da zaka ce bari ka maimaita ta a waje da zaka bata labari wanda kuma Qur'ani ya maimaita sai ka samu kowace maimaitawar ba wai maimaitawa ce kawai ta irin da ake maimaita kanin labarai ba, a'a, a cikin kowanne maimaici akwai wani wata fa'ida da babu a can, akwai wani abu da aka kalla, akwai wata munasaba. Yanzu kamar kisa Annabi Musa da aka ambata cikin jerin giya Annabawa, misali a cikin suratu Yunus, ko da aka ambata a cikin suratu Taha, ko da aka ambata a cikin Qasas, ko da aka ambata a cikin Shu'ara, kowace akwai munasabar da yadda aka ambace ta. Wanda ya san abin da ake nufi da wannan ya san. Wata za ka ganta ta zo ne a siyaki na ainihin wato labarin Annabawa ɗaya bayan ɗaya. Wata zo ne a siyaki na buga misali a kan kafircin kafirai. Wata zo ne na buga misali a kan haƙurin da Annabawa suka yi. Kowane jigon da aka kawo ta a kai yana da alaƙa da irin yanayin kalmomin da faɗin ƙissar ko taƙaita ta. To wanda ya san wannan zai ga cewa akwai hikima sosai a ciki da Alƙur'ani ya kawo. Ya ci gaba da cewa wa kullama takarrarat, duk sanda aka sake maimaita ta, hala sai dan san ya ƙara daɗi, wa ghala sai dan san ya ƙara tsada ya ƙara daraja. La yakhlaqu an kasaratir radd, Qur'ani baya tsufa ko ya kode saboda yawan maimaitawa. Babu wanda za a ce saboda ya karanta Qur'ani ya karanta har ya zama bin sha'awar Qur'ani, a kullun yana ƙara karantawa ne. Qur'anin na ƙara yi masa laushi, yana ƙara zama jinin jikinsa, yana ƙara kurjini a idan mutane. wala yamallu minhu al-ulama, malamai ba sa gajiya da karanta Al-Qur'ani, malamai na Allah masana Al-Qur'ani ba sa gajiya da shi. Wa in akhadha fil wa'idi wat tahdidi, idan kuma Qur'ani ya shiga wajen jan kunne da labarin wuta, ja'a minhu ma tashayru minhu jibalu, zai zo da zance wanda zai sa duwatsu tsiga jikinsa dinga tashi. Ga karanta fadin Allah, zarni wa man khalaqtu wahida, Allah ya ce waja'altu lahu malan mamduda wa banina shuhuda thumma yatma'u an azid, Allah ya ce mene kalla ko a kuma hatu lahu tamhida, me yace ma thumma yatma'u an azid kalla innahu kana li ayatina anida, Allah ya ce sa'urhiquhu sa'uda, innahu qaddara fakkara wa qaddar fa qutila kayfa qaddar ثم قتل كيف قدر ثم نذر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا كذا 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 ذاك جدًا تيني من صورة تروى ذاك جي كنا كرنت وني مشهد وني سنني من بن صورو الله ينا تشيوا كربدني كأني أني نزن يما جنون وندني كأني هذا تشيش وندي يكي جن تشيوا ويشي باشي دكيلكي وندنا باشي أول لوكتي na shimfiɗa mashi duniya ya same ta, kuma kullun yake kwaɗayin a ƙara mashi, ya kasance mai butulce ma'ayoyin Allah. Allah ya ce sai na saka shi wuta mai ƙonawa, sai na yi mashi kaza, sai na yi mashi kaza. Za ka ga ayoyin suna da ban tsoro. Idan Ƙur'ani ya fara ba da wannan irin labarin, sai ka ji hankalinka ya tashi, ya ce taqshayru minhu al-jibalu summur rasiyat, duwatsu wanda suke ba su da kunne, wanda suke ga sanan miƙaƙƙu sai su ruɗe. Fa ma zannuka bil qulubil fahimat, ina kuma ga zukata masu fahimta. Wa in wa'ada ata bima yaftahu al quluba wal azan, in yazo yana bada alƙawarin ni'ima zai zo da abin da zai buɗe zuciyarka ya buɗe ƙwaƙwalwarka. Wa yushawwiqu ila daris salam, yana so kuma ya sa maka shauƙi zuwa ga aljanna. Karanta irin suratu Ar-Rahman, Allamul Qur'an, irin su Waturi da ire-iren su. In Allah yana bada labarin fa ashabul maimanati ma ashabul maimana was-sabiquna as-sabiqun ulaika al-muqarrabun fi jannatin na'im kaza kaza, ana labarin ni'imar, zaka ji kamar ma kawai yanzu nan kawai bari ka mishi ka tafi aljanna. Qur'ani yana da wannan shauki, yana sa wa mutane shauki a san da yake ba su labarin aljanna, ya sa musu tsoro a san da yake ba su labarin wuta, ya sa musu natsuwa a san da yake karantar da su dokokin Allah, ya sa su tunani akan a san da yake musu bayani akan ayoyin Allah. Wannan duka magana al-Imamu Al-Hafiz Abul Fida Ismail Ibn Kathirin kenan a cikin tafsirinsa, Allah ya gafarta masa. Ibn Kathirin ya ci gaba da cewa wa in ja'at al-ayatu fi wasfil ma'adi wa ma fihi min al-ahwal, sanda kuma Allah zai zo da ayoyi wajen siffanta lahira da abin da zai faru a lahira na tashin hankali wa fi wasfil jannati wan nari da siffanta wuta da aljanna wa ma adda Allahu fihi ma li awliya'ihi wa ada'i da abin da Allah ya tana damma bayin sa na kwarai na aljanna wanda ya tana damma bayi wanda suke abokan a kiyayya Allah na wuta minan na'imi wal jahimi wal maladi wal azabi al alim basharta bihi wa hadzarta sai ka ji kana jin wato kana samun bishara da kikkiawan ambaton aljanna sai ka ji kuma kana jin tsoro da ambaton wuta din wa anzarta wa da'aita zaka ji kana ana jan kunnanka kuma ana wa unzirta afwan wa du'ita ila fi'il alkhair an ja kunnanka kuma an kira ka zuwa ga aikata alkhairi wajtanabil munkarati da guje mamuna nan abubuwa wa zuhitta fi dunya kuma zaka ga an nesanta ka daga duniya wato zaka ga mutum wani wata aya ce kwaya daya zai karanta ko a karanta mai ita daga nan zai ji tsoron Allah ya zama mutumin kirki ana ba da labarin wani babban mutum ta faru da dayan mutane guda biyu ko dai Al-Fudail ibn Iyad rahmatullahi alayhi ko kuma wato Al-Qanabi wani babban dalibi cikin dalibai Imam Malik wanda aka ce da dayan su ko kuma kowannen su ya kasance mutumin banza ne wanda yake mara kirki a anguwa shi Fudail ana cewa da barawo ne ma mai tara hanya to wata rana yana koye a bayan wata makoyin shi yana jira zai dare yayi ya fito ya fashi sai ya jiyo iska tana dauko mishi zancen wato wani makarancin alqur'ani a cikin daji shi kuma yana karatu yana karanta alam ya'ani lil ladzina amanu an taksha qulubuhum li dhikrillahi wama nazala min alhaq shin wai lokaci bai yi wa mu'minai zuciyarsu ta raurawa ta laushi idan an ambaci Allah ba da abinda ya sauka na gaskiya dan fashi ne fa da makamin shi yana jira zai tara hanya da yaji wannan nan san kawai sai ya ce laqad ana kai gaskiya lokaci yayi lokaci yayi lokaci yayi da zan ji tsoron Allah kawai sai ya zubar da makamin kawai ya tafi neman ina zai tuba ina zai samu inda zai za a koya mishi karatu daga nan ya je ya zauna a gaban malamai ya tuba ya ci gaba da karatu da koyan addini har ya zama babban malami wanda yake cewa Fudail ibn Iyad su saurara Qur'ani yana da irin wannan dadin indai kana sauraron shi da hankalinka a kansa don Allah ya so zaka dace da wata gaba da zaka ji kamar da kai ake kai tsaye kamar kai ne wato kamar kai aka aika mu da wasiƙa ta musamman da adireshin ka wannan aya sai ka ji Allah ya taimake ka sai wannan aya ta lausasa zuciyarka sai ka tuba daga abin da kake shi zaki so ko da yaushe mu dage wajen sauraron alqur'ani in ana karanta shi idan ana tafsirin sa saboda baka san daidai ina ne za a taba maka daidai ciwon da ke cikin zuciyarka ya warke na fata muna gane yace to haka alqur'ani yake da wannan dadin waragabta fil ukhra wa thabbata ala tariqati al musla zaka ji an kwade ta da kai lahira ka tabbata akan hanya mai daidaiciya wa hudita ila siratil mustaqim wa shar'ihi al qawim asaka ashin tafarki madaidaici da shari'a Allah madaidaiciya wana fat'anil qulubi rijsa shaytani arrajim sai kuma kaji an cire maka dattin shedan abin nisantawa daga rahama Allah sai maza yace wali hadha thabata fi sayyani an abi hurairah radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala ya tabbata a cikin bukhari da muslim daga abu hurairah daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yace ma min nabiyyin min al anbiya babu wani annabi cikin annabawa illa wa qad uqtiya min al ayati ma amana bihi ala mithlihi al bashar sai an bashi wata alama wadda a sanadiyar wannan abin mutane suke yin imani kina kama da abin da muka ambata wala kad atina musa tis'a ayati Allah ya ba annabi musa ayoyi guda tara Allah ya ba annabi dauda da annabi sulaimana ya ba su sarauta da dukiya da kwarjini shine mu'jizarsu wani sulaimanar riha guduwaha shahru barwaha shahru Allah ya ba annabi ibrahim kullu ya naru kuni barran wa salamun ala ibrahim Allah ya ba annabi ainihin wato salihu dabba wannan dabba da ake ce manaqatu salih wanda ake cewa idun ba ta ashkaha faqala rasulullahi naqatan lahi wa suqiyaha fakadabu fa aqruha, wannan raquma ta shi wanda aka ce ta dinga shan ruwa ranar da su kuma za su sha. Ko wani annabi Allah ya bashi wata aya wanda mutanen shi za su gani waɗanda Allah ya so su da imani su, waɗanda suka ƙi imani daga nan Allah ya halakar da su. Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ni kuma wa inna mallazi kana utituhu wahayan awhahu Allahu ilayya, ni kuma abinda aka bani shine wannan alqur'ani da Allah ya yi mini wahayi, yace fa arju an akuna aktharuhum tabi'an yawmal qiyama, ina fatan na fi kowa yawan mabiya ranar alqiyama. Saboda mene? Saboda shi alqur'anin zai wanzu a bayana, su kuma dukkanin mu'jizar su tana karewa tare da karewar su, saboda ka babu abinda za a gani a bayan su a yi imani da su. Ni kuma zan tafi in ba alqur'ani, qur'anin nan zai wanzu a bayana, za a ci gaba da ganin shi ana imani da shi. Bukaji abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace, yace ai Allah bi ikhtasastu bihi min bainihim hadha alqur'an, abinda aka kebance ni da shi banda sauran annabawa shine wannan alqur'ani almu'jazu lil bashari an yu'aridu, wanda ya gagari mutane su iya kawo irin shi bi khilati ghairihi min alkutub alilahiyya, sabanin sauran tafan da Allah ya aiko fa inna halisat mu'jiza inda kathirin min alulama, da at-taura da injila da zabura ba su da gagara gasa, ana iya mutane da dama ma sun yi irin su. Hasali ma yanzu at-taura da ke hannun mutane da injila cike take da zantukan da ba na Allah, zantukan mutane ne, wani ma zantukan makaryata ne ma aka zuba a ciki. Al-Imamu Ibn Hajar yake cewa a wajen sharhin wannan hadisi, yace ai anna mu'jizati allati tahaddaitu biha alwahya, allati tahaddaitu biha alwahyu allazi unzila alayya, ni mu'jizata wadda naima mutane na challenge da ita, ita ce wahayin nan da aka saukan mini, wa huwa alquran, shine alqurani, limashtamala alayhi min alijazil wadi, wanda ke dauke da salo na gagara gasa gashi nan mabayyani, walaysa almuradu hasara mu'jizatihi fihi. Malam Ibn Hajar yace ba wai ana nufin iyakan qurani ne kadai abinda Allah ya ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, wala annahu lam yu'ta min al-mu'jizati ma utiya man taqaddama, ko kuma a ce mu'jizar da aka ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wato ita kadai ce qur'ani, kuma ba a bashi irin na ƴan baya ba. Hasali ma duk abin da aka ba mutanen baya na mu'jiza, sai ga a zamanin al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba abun ma ban mamaki ba. Misali yanzu samun wai a ce wuta ta sanyaya wuri, ai ba wani abu bane, AC ba wuta bane ke sanyaya wuri, fridge ba wuta bane ke sanyaya ruwa. Samun a ce mutum ya yi wata doguwar tafiya cikin ƙanƙanin lokaci, ba jirgi ake hawa kullum ba, amma Annabi Sulaiman a zamanin shi abin mamaki ne, wani Sulaiman riyaha guduha shaharun wa rawahuha shaharun, in ce tafiya da safe za ta tafiyan wata guda a cikin awannin safe daga fitowar rana zuwa hantsi misali, haka nan daga zawalin rana zuwa faɗuwar rana za ta tafiyan wata guda. Jirgi ba abin da yake ba kenan, ai abin da jirgi yake kenan. Ko kuma kai saƙo da wannan ifritin yake cewa ana a cika bihi qabla an taquma min makanik, zan kawo maka sakon wannan gado na Balkisa yanzu nan kafin ka bar nan. Mu yanzu wannan wani abu ne na mamaki, wato mu'jizar annabawan da al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam din ma abu ne common normal ne, to amma Allah ya bashi wasu mu'jizoji da yawa wanda ba a ba annabawa, amma mafi girman su ita ce mu'jizar sa ta alqur'ani mai girma. Yace bal almuradu annahu almu'jizatul ughma, ita ce mafi girma, allati ikhtassa biha duna ghairi, wanda take bace manzo Allah sallallahu alaihi wasallama banda wannan sa. Sai yace mu'jizatul qur'ani mustamira ila yawmil qiyama, qur'ani da ci gaba da ba mutane wahala yana gajiyar da su har tashin alqiyama, wa kharquhu lil adati fi uslubihi wa balagati, da kuma yadda yake kawo zance wanda ya saba ma abinda aka saba gani, wa akhbarihi a cikin zubin zancensa da labaransa, bil mughayyabati na abinda ya faɗa na abinda ba a taɓa gani ba ko aka taɓa ji, fala yamurru asrun min al a'sari illa wa yadhharu fihi shay'un mimma akhbara bihi annahu sayakunu yadullu ala sihhati da'awahu, babu zamanin da zai shude face alqur'ani ya zo da wani abu an fahimci wani sabon ilimi da ya faru, ko wani sabon event, ko wani abu da ya faru a zamanin, sai a ga ashe Qur'ani ya riga ya faɗa, ashe da ba a fahimci Qur'anin ne cikakke fahimta. Ibrahim ne na yi wannan magana,
sama da shekara 500 domin yaro shi kata 852 yace babu wani zamanin da Qur'ani za a wanzu a cikin zamanin face sai an ga wani abu sabo da zai sa a ƙara fahimta alqur'ani wanda da ba a san wannan fahimta ba har yanzu haka ake duk waɗannan discoveries da ake na kimiyya na ilmomi da breakthrough da ake samu a science a telecommunication a space abin technology a building technology a military intelligence a kome ne ana komawa a duba sai a ga ashe ga wani ishara da qur'ani yayi akai akwai babban malami al-gumari yayi wani tafsiri na musamman at-tafsiru lil-ilmi lil-qur'ani al-karim yana magana akan irin waɗannan discoveries na kimiyya da fasaha wanda qur'ani ya bada labarin su ya kawo sama da guda 300 iya abin da ya tattarawa ke zaka qur'ani yake da wannan ainihin wato gajiyarwa al-qur'ani mai girma yana da wato abin nan idza a ce ne yana da nau'o'in yadda ya gajiyar da mutane nan ya mana magana akan al-ijaz al-lugawi da kuma al-ijaz al-ilmi akwai kuma wasu ijazat din wato ta bangaren zubin zance ta fasahasa ta yanda zancen ba a taba samun kuskure na grammar a larabci ba ta yadda lafazin shi ba a taba samun wani lafazi wanda bai dace da inda aka saka shi ba ko a ce bari a canza ko a nemi fassarar shi a ga fassarar ba ta dace da abin da yake so ya faɗa ba to akwai kuma al-ijazul ilmi shine wannan na scientific wanda ya shafi ilmomin kimiyya da fasaha da gogewar dan adam a rayuwa akwai kuma ar-riyadi akwai mathematical inimitability akwai abubuwa na lissafe da qur'ani ya faɗa waɗanda ya gajiyar dan adam a kansu akwai kuma at-tashri'i shine legal inimitability qur'ani ya kafa dokoki da tsare-tsare na rayuwa na addini na zamantakewa na hulɗar yau da kullum na bashi na aure na saki na zaman lafiya na yaƙi na sulhu waɗanda har yau ba a sake kawo shari'a irinsu ka ɗauki kawai yadda qur'ani ya bi wajen haramta giya ka kwatanta da yadda har yanzu ake ƙoƙarin yaƙi da shan miyagun ƙwayoyi har yau ba a gama amma shi qur'ani a cikin shekaru ƙasa da 20 ya samu larabawa suna shan giya ta zama musu yadda kasar ruwan fiya wata akwai wanda ma ba sha suke ba akwai wanda ma yana yin bath tube yake yi na giya yadda kake zuba ruwa a cikin wurin wanka ka shiga kai kurmi to haka wanda ya shiga kawai ya kwanta a cikin giya kawai ta shiga ta koi ta ina haka zai kwana a cikin ta akwai wanda zai iya yin shekara bai fita daga maye ba so da duk sanda ya fito daga maye ana an aje mai tulu kawai zai sha kawai kuma cikin maye ya ɗauki alwashi cewa sai ya yi shekara bai wattsake ba kuma har alfahari suke yi da shan giya za ka ji mawaƙansu suna cewa ka anniya lam arkab jawadan lilazzatin wa lam atabattan ka'iban zata khalkhali wa lam asikin zikar rawiya wa lam aqul li kai liya karri karatan ba'di jifa yace fa idza shiribtu fa innani mustahlikum mali wa irzi watir lam ukulani abun alfahari ne shan giya akwai waɗanda ma da suka ji labarin cewa annabi na kyamar giya guduwa suka buga garin suka ce su ba za su iya rayuwa a inda za a ce giya haram ce amma a cikin ayoyi 3-4 musulunci ya zo ya haramta giya kuma suka haƙura saboda an bi da su irin wannan ijaz ana sai ce ran da aka ce innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlamu rijsun min amali shaitani fajtanibuhu yace a ranar haka aka dinga tilalar da giya a garin Madina sai da gaba ɗaya garin ya jike kamar an yi ruwan sama wasu ma sun je sun ɗauko sun yi supply sun kawo ta sun yi important ɗinta daga ƙasar waje za a ce kenan ko daga ƙasar Yemen sun zo da ita wato karabka da yawa kago da yawa suna zuwa bakin garin Madina aka ce musu tofa jiya an haramta giya anan suka dinga huda tulunan suna zama da ita dukiyarsu ce al'adar su ne abinda suke so to haka aka haramta musu yaƙe-yaƙe aka haramta musu zinace-zinace aka haramta musu cin riba duk suka bari saboda yadda Qur'ani ya kai matuƙa wajen iya tsara shari'a ne nagarta mu kuma yanda ka duba ga da ake rigima ana yaƙi da miyagun ƙwayoyi wani lokaci masu ɓacewa masu suke sha masu kafa dokar masu suke shigo da ita Allah ya kyauta sannan akwai al-ijaz at-tarihi shine wanda muka ambata cewa Qur'ani ya bada tarihin wasu abubuwa da yawa wanda suka faru a baya har yau ba a taba gano kuskure a ciki ba, babu kuskure. Sannan akwai al-ijaz al-iqtisadi wajen economy. A cikin economy Qur'ani ya bada model na tsari wanda ba a taba gani irin shi. Suna nan dai da yawa abubuwan da malamai suka ambata, ina ganin bari mu bar wannan zance haka. Yau karatun ya kare akan batu game da ijazul Qur'an, amma idan muka zo gobe wataƙila mu dan ƙara kaɗan, ko kuma mu tsallake shi kawai zuwa fa'id da ke cikin ayoyin, don kada darasin kuma ya canza salo daga tafsiri zuwa wani abu can daban. Allah ubangiji ya sa mu dace. Bari mu attempt wasu daga cikin tambayoyi kafin mu tashi. Malam ya ce menene hukuncin rafkanuwa a sallar asham? Ina jin mun amsa irin wannan tambaya a ranar ku. Idan an yi rafkanuwa a sallar asham, za a yi irin abin da aka saba yin, a yi rafkanuwa a sallar. Idan an yi ragi, a yi ƙabli. Idan an yi ƙari, a yi ba'adi. Ana yin wato sujudul sahwi a sallar nafila insha Allah. Wannan yace malam idan mutum ya tashi da janaba kuma zai yi wanka zai rasa sallah, shi ya halatta yayi tsarki? To ai wankan shine tsarkin shi. Eh, kamar ka ce ne mutum ne ya ji ana sallah sai ya ganye tsaya alwala zai rasa sallah, shi ya halatta ya je bai alwala ba? Ake ma san kallaka ce bai halatta ba ku. To wannan tsarkin shine alwalan shi. Akwai sabani of course tsakanin malamai, me ya kamata a fifita, yin sallah akan tsarki ko yin ta akan lokaci? In aka samu wannan yanayin, zai iya yin ta ba tsarki amma ya same ta akan lokaci. In kuma ya tsaya yin tsarki, ba zai same ta akan lokaci ko jam'i ba. Akwai sabani tsakanin malamai, amma abin da yafi shine ka tsaya kai tsarkin tun farko tukunna. Idan kuma ba ka da abin yin tsarki ne kwata-kwata, to sai ka yi taimama ba a lura ba. Wannan kuma yana cewa halaccin yin tahiyatul masjidi a bayan sallar la'asar. Lokacin da aka yi sallar la'asar yana daga cikin lokutan da aka hana yin sallah kowace iri. Amma malamai sun yi istisna'i, banda sallah wacce take da sababi, shine kamar sallar jana'iza, kamar sallar tahiyatul masjidi, wato wanda ya shigo masallaci bayan sallar la'asar, sai zama a lokacin kuma yana da alula kuma zaunawa zai yi, to ya halasta ya yi sallah da ake ce mata tahiyatul masjidi. Sanda bai halasta ba kwata-kwata shine sanda rana ta tafi can gabla faduwa, wato ba bayan sallar la'asar ba kadai, kusa da magariba. Kaga da bambanci a tsakanin bayan sallar la'asar da kuma can kusa da magariba. Kamar a ce karfe 6:40 ake sallar magariba, don haka tafi 6:20 ko da kwata za ka ga rana ta riga ta yi, ta fara shirin faduwa. To lokacin bai halasta a yi wannan sallar ba, ko da a cikin masallaci ne. Wallahu ta'ala a'lam. Za mu sanya malaminmu a cikin addu'a wanda Allah ya mai rasuwa jiya, shine babban malami Abu Ishaq Al-Huwaini. Malami ne cikin manyan malaman musulunci a wannan zamani a ƙasar Masar. Jiya Allah ya mai rasuwa, kuma yau an mai jana'iza. Mu sa shi cikin addu'o'inmu. Allah ubangiji ya gafarta mishi, Allah ya mishi rahama, Allah ya sa ya huta, Allah ya karɓi kyawawan ayyukansa, ya gafarta mai zunubansa. Allah kuma ya amfanar da al'ummar musulmi da tarin ilimin da ya bari da shi da sauran malamai gabaki ɗaya. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.